sashen Hausa na muryar Amurka ne kuka sake lalubo metocinsa wannan karan muna metoci 1725 da kuma 60 ana kuma kama mu a VOA Africa zango na 102.5 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger hawa yau za su kama mu a kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da far'a da noma da dalol da kuma niyya muryar arewa a kasar Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa radio dake birnin Kumasi haka kuma ana iya sauraron mu ta hanyar sadarwar internet a code yaushe akan voahausa.com masu saurare assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makiri muke farin cikin gabatar da shirin da wannan hantsi bayan labaran duniya za ku ji abin da sarkin Gwandu na 19 Alhaji Mustafa Jakolo yake gani ya zama masababin gaza samun maslaha a batun kirkiro da ƙarin masana'antu wato masarautu a jihar Kano sai kuma maimaitin cikin shirin ciki da gaskiya wanda a yau zai tuna baya a batutuwa da aka gabatar a shirin sai kuma muhimman rahotanni da suka dauki hankalin jaridan kasar Kamaru a wannan mako kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke bayyanawa a wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai
assalamu alaikum jama'a ga cikakken labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Kiri Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa cewa yana mamakin yadda ɗan Democrat za su kada ƙuri'a a na tsige shi saboda babu wani laifi da shi da jama'arsa suka aikata. Trump ya yi wa manema labarai takaitaccen bayani da ya bacin jiya talata sa'o'i bayan da Democrat suka fitar da wasu zargi guda biyu a kan binciken tsige shin. Ya ce wannan abin kunya ne mutane su kirkiri batun tsige wani ba tare da aikata laifi ba in ji Trump yayin da zai dau jirgin Red One mai saukar ungulu ya ce lalle wannan abin kunya ne ana sa ran shugaban kasar je zai yi cikakken bayani a kan wannan batu a wurin gangamin siyasa wanda zai gudanar a jihar Pennsylvania wani sakon Twitter da Trump ya fitar da safiyar jiya ya kwatanta batun tsige shi da bita da kullin siyasa jim kadan bayan da shugaban kwamitin majalisa mai binciken ya sanar a hukumance cewa za su dauki mataki na jan kunnin shugaban kasar a hali da ake ji kuma shugaban na Amurka Donald Trump ya ceceki daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta FBI Christopher Wray a jiya talata wani guda bayan da babban mai bincike a ma'aikatar shari'a ya ce bai ga wani son zuciya a siyasance da aka aikata a binciken da FBI ta yi a kan hulɗan kwamitin yaƙi neman zaɓen Trump da ƙasar Rasha a shekarar 2016. Wray ya faɗa a wata hira da labaran ABC a ranar Litinin cewa babban mai binciken ya gano an gudanar da binciken a kan gaskiya da adalci kuma an yi komi bisa ka'ida. Amma dai ya ce babban mai binciken ya kuma gano an tafka wasu kurakurai wanda FBI din ne ta yi yayin binciken. Trump dai ya yi Allah wadai da Wray a jiya talata a wani sakon Twitter yana mai cewa bai sani ba ko shi daraktan na hukumar FBI Christopher Wray yana rike da wani rahoto na daban ne ko kuma irin wanda shi Trump din yake rike da shi. Trump ya kara da cewa irin hali da Wray yake nunawa ba zai iya magance matsalolin hukumar FBI ba wace matsaloli ya dabaibaita duk da cewa akwai mutanen kirki da su kuma suke aiki a wurin. Ana shan labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Barazanar da kungiyar 'yan bindigan Al-Shabaab ke yi a wasu unguwannin tsibirin Kenya a kusa da kan iyakarta da kasar Somalia ta tsorata ma'aikatan kiwon lafiya sun bar wurin. Amma wata kungiyar ma'aikatan sa kai ta Safari Doctors ta yi dalashi takobi cewa za ta ci gaba da zama a wurin domin taimakawa kiwon lafiyar marasa galihu. Sau daya a kowane wata likitocin safarin suna bin ruwa zuwa tsibirai wato daga wannan tsibiri zuwa wancan a lardin Lamu na kasar Kenya suna duban lafiyar mutane a ƙauyuka da ke kusa da Somalia. Dama can mutanen yankin ba su samun isasshen kiwon lafiya kamar 'yan cikin birni amma kuma barazanar da 'yan ta'addan Al-Shabaab ke yi wanda yankin ya fuskanci tun shekarar 2011 ya sa an rufe asibitoci kaɗan da ke wurin. Wata haifaffiyar lardin Lamu Umra Umar ta baro aikinta a Amurka a shekarar 2015 domin taimakawa mata da ƙananan yara da aka gudu aka bar su. Daga ƙarshe ta kun saka da ke ƙara tsanani tsakanin Turkiyya da Amurka bai kamata ya kai ga kawo ƙarshen daddiyan dangantakar su ba duk da baraka da ake samu tsakanin Ankara da Washington babbar barakan da ta bayyana ne a lokacin da Turkiyya ta yanke shawarar sayan manyan tankokin yaki samfurin S-400 daga ƙasar Rasha lamarin da ake kallo a matsayin barazana ga tsaron NATO da kuma jiragen yakin Amurka samfurin F-35 amma shi kwamandan sojojin Amurka a Turai ya ce yana sa ran ƙasashen biyu za su iya sasanta dangantakar da ke tsakanin su abubuwa da ke karfafa haɗin kan sojoji tsakanin Amurka da Turkiyya da kuma tsakanin NATO da Turkiyya din sun fi ƙarfi da waɗanda za su iya kawo rarraba tsakanin su ko kuma tsakanin bangarorin inji General Todd Walter yana faɗa wa manema labarai yayin da ya bayyana a Washington a jiya Talata
So a gaida Baba Yakubu Makeri da karanto labarai. Madalla, sarkin gandu na 19 Alhaji Mustapha Jakolo ya ce rashin samun masu fada aji da kuma tuntuba a arewacin Najeriya ya sanya aka gaza kashe wutar rikicin masarautar Kano. A cikin doguwar hirarsa da sashen Hausa, Alhaji Jakolo ya ce duk da yake an kafa dokar da ta bada izinin kafa sabbin masarautun bakin alkalami bai bushe ba.
Kano ya da su ci mai kyau. Na ita gaskiya yau a arewa da ta kaɗai ta sauran muna inda yake da al'adun masu kyau da ake aishoke da su kamar yanayi shugaba ya zo. Yan prime minister ko premier na ingila ko president na amerika ko inda kudi da yawa aka yi shirya a je a musu bada a musu nalo to kuma ba mu je da yanzu wani wuri a arewa da gaskiya inda nake alfaji shi kamar Kano to idan aka taɓa ta zai yi zabari ce zai yi a kasan ɗin ne zuwa da bayan zuba kaɗan zuwa da ba shi ma sarkin Kano duka gaskiya gani da Allah ya kamata a ce ya lura da Allah shi ne zamani sun yi ɗan karatun farko shi da jami'an da ya je ina kallon sai zo Kaduna a shirya su daga lokacin ya kamata ya san sassato da zama to ɗauki shi ɗin buga da yankin tafi shi ne ma saboda da al'adata amma na yi lura da yi da wannan ba sai da haka sai muna kanna su duka biyu kuma da za a samu a koma haɗuwa kamar ya manyan arewan ba ta ɓaci ba ko da an yi dokar ana aiko daidaitawa a kira don su zan kanna su magana a soke dokan gaskiya sai ke cewa fi mana amfani a arewa.
To kana ganin sauran sarakuna ko kuma masu ikon faɗa a jiya arewacin ƙasar suna da hurumin sa baki har a samu maslaha a wannan lamarin?
To sarakunan da muka yi zamani da su lokacin da muna can suna da experience da su hanzu sun fi abin da suke yi kuma sun koya daga wasu an jima da cutai sun zamanin mulkin turawa da mawuyan su marigayi lami da adama marigayi sarkin kano sanusi da alfajin kano abu bayero da atawa su gana da irin waɗannan da mun kira ta da ne da ɗaya muka zauna cikin kuma kamar shi ban nuna da gari shi ma a parliamentary zirkin ya muka zauna da ana haɗuwa ana makawara idan yana da ya yi zafi aka yi fushiya ko shi sankan da su ta yamma ya mishi kama an yi rikici da yawa arewa ya ta shi da kamici ili ili a biya da aka mata rikin wajen mace ɗin da leadership ɗin siyasa in wani abu da ɗan mutan rikici da ana shiga a yi a yi magana a gyara shi shi ne an taɓa mita na na taɓa liban shi da delegation na arewa consultative forum ACF muka je a kami jikon da chief muka shirya su muka magana da su kai a kuma kai ukari da sauransu to irin wannan abin yanzu ba sa amma jiska ya ba mun kafa ACF mun kafa ta mun kafa da rike na ji inda ni ya kasa duk wannan wuraren muna haɗuwa mu yi mutum mu shashara da kan tushen da mutum tsakanin sarakuna. Yanzu ba mu ciki ba. Ba mu ciki cin su. Wannan abin da aka dabi da ya lalace kuma da kuma ya ji kun ya sai da shi.
Sarkin Gwandu na 19 Alhaji Mustapha Jakulu a hirarsa da sashen Hausa. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. To za ku iya sake sauraron wannan bangaren hirar a shafinmu na internet voahausa.com nan gaba kuma cikin shirye-shiryen namu za ku ji shawarar basaraken kan yadda za a iya samun maslaha. To kan wannan batun Mahmud Salihu ya aiko da sakon email yana cewa to gwamna Abdullahi Umar Ganduje, muna fatan za ka bi umarnin wata babbar kotun jihar da ta dakatar da kai daga kaddamar da majalisar masarautun ta jihar Kano. Kasancewa a baya baka bi umarnin kotun da ta ruguje masarautar da ka kirkiro ba. Kin bin umarnin kotu ya saba kundin tsarin mulkin Najeriya. Kuma kuna iya garzayawa shafinmu na sada zumunta Facebook domin yin tsokaci akan wannan batu. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. There's a place in your heart, and I know that it is love, and a place much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry, and a place where there's no hurt or sorrow. There are ways to get there, if you care enough for the living. To madalla yanzu agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe 2:12 na asuba ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu raro barkanmu da dawowa wannan shiri na ciki da gaskiya da kan kawo muku labaru na halin da jama'a kan tsinci kansu ciki, kama daga zargin zamba cikin aminci, cin amana da cin hanci da rashawa da ma uwa uba take haƙin dan adam. Kasancewar mun iso ƙarshen shekara inda muka yi bitar shirye-shirye kafin mu ci gaba da shirin da muka faro a makon jiya kan korafin jami'in hukumar kare lafiyar farar hula, wato Civil Defense Ibrahim Maigari. Za mu yi bitar halin da ake ciki a ƙalla ɗaya ko biyu daga wasu shirye-shiryenmu da muka kawo a baya. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. In za a tuna gabannin zaben nan na bana, mun kawo muku korafin bako Ziri dan asalin Bama da ke jihar Barno, da yake zargin shugaban ma'aikata na fadar shugaba Buhari Malam Abba Kyari da shigar da shi wata kwangilar sayo motoci, amma lamarin ya kare da tsare shi a hukumar tsaron farin kaya ta DSS, duk da yake ya kai batun hukumar yaki da cin hanci ta EFCC. Kafin mu kawo muku sabon bayanin bako Ziri, za mu tuna baya ga martanin fadar shugaban Najeriya ta bakin mai taimakawa shugaban kan labaru Malam Garba Shehu, inda fadar ta yi watsi da zargin da nuna wasu masu zagon ƙasa ga nasarar zaben shugaba Buhari ne ke ingiza waziri wajen waɗannan bayanai.
Ni wato abin da muke so mu ce shine, inda za a natsu a duba wannan magana za a ga cewa ba ta da ma'ana ko kankani. Mutumin da ake zargi wai an ce ya ce a bashi cin hanci na miliyan 29 na naira, sai ka duba ka ce akwai cancanta akan wannan magana lokacin da ya karbi ofis din nan na babban jami'i a fadar shugaban kasa. Duk wani wanda ya rike wannan ofis kafin shi akwai kuɗi naira miliyan 200 da kowane wata ake ba ofis din nan. Mariki wanda yake rike da ofis din nan yana kashe kuɗin nan a duk yadda ya so. A doka, a tsarin yadda ake gudanar da ofis din fadar shugaban kasa, ba sai yayi bayanin ya aka yi kashe kuɗin nan ba. Irin tsari da shugaban Buhari ya fito da shi, Abba Kyari da kansa da ya shiga wannan ofis ya ce wannan kuɗi miliyan 200 da ake kawo ofis duk wata a dakatar da ita. To mutumin da ake bashi, aka ce za a bashi miliyan 200 duk wata ya kashe duran da yake so, ya ce baya so, shi ne za a ce an kawo mura miliyan 29 na naira wai ya karɓa. wannan ba shi da ma'ana magana da yake nan sannan abu na biyu shi wannan mutumi da ake wannan yawo da ma magana sa dake tai a kungila yake za a bashi wai a bila ta mota Hilux guda 25 kasafin kudin 2016 da 2017 babu wannan kasafin kudin a bila babu bukatar wayannan motoci to ya zai a ce an ba da kungila akan abin da ba a bukata sun wato maganganun soki burutsu ne iri daban-daban
bangarbe shi ko wato a takeice dai ta fadar shugaban kasa ta dauki wannan abin da cewa kawai ba sharri ne
kwarai kuma zamani ne na yi saboda a zabuna zabe ne iri daban-daban a gaban mu so ake yi duk inda aka san za a bata sunan gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari ake nema a dauko ayi ɗan siyasa da magoya bayan su da gidajen jaridu daban-daban abin da aka sa a gaba kenan abin farin cikin mu shine mutanen Najeriya kai ya waye irin wannan yaudara ba za ta yi tasiri ba insha Allah
yanzu dai an kammala zabi har ma shugaba Buhari yana cikin wata na bakwai a wa'adin sa na biyu da zai kare ranar 29 ga watan Mayu na shekarar 2023 kazalika karar zabe ma da aka shigar an kammala da watsi da ita a kotun koli da tabbatarwa shugaba Muhammadu Buhari nasara yanzu ga abin da bako waziri ya shaida wannan shiri
bako waziri mana bayani zuwa yanzu akwai wani abu da aka samu daga abubuwan da suka hada ka da shi Abubakar
sai to ya kira dan uwana sun yi magana da dan uwana amma har yanzu dai ba neme ni ba kuma ba bani hakkina ba sun sa ni da wani yanayi ban taba zaton Abubakar zai yi min wannan abin ba a rayuwa ko a mafarki tunda dai akwai lokacin da ina nema kudaden nan saura naira 20 kawai ya saura na kira shi na nema alfarma ya ciko wannan kudin in an gama sai ya bani abin da zai bani a ciki amma daga bude bakin shi ya ce min I cannot marry a woman and expect me to pregnant her akan naira 20 din ban taba zaton mahaifi zai gawa ma dansa wannan abin ba Abubakar dai ya sani kunya ya sani wani hali wanda dai ban taba ganshi ko a mafarki ba ya zalunce ni a rayuwa bazan taba manta da wannan abubuwan da yayi min ba a rayuwa dai to nayi yakacin gurgurana akan lamarin nan in shiga nan in shiga wajen cin duka inda dai na fara samu nasara ta bangaren sai ya sa kafa ya toshe wajen hanyar to shi yasa kowa yana tsoron shi akan lamarin nan shi yasa da in yana da gaskiya me yasa bai kai ni kotu ba ai ya fita ya ce zai kai ɗan jaridan nan jaridan Punch din nan wanda ya buga jaridan nan zai kai shi kotu amma har zuwa yau ba ya kasa tafiya zuwa kotu in dai yana da gaskiya me yasa bai je kotun ba
to dai kuma ku kai kaso in ma ba ku gamu da shi ba ko wani abu bai faru ba kotu za ta iya warware wannan al'amari ta fito da mai gaskiya a cikin wannan takaddama
haka ne to kasan shi zaman Najeriya nan kawai da to Allah ya jara lamarin abubuwan da yake tafiya cikin kasan nan don tunda su ne suna mulkin bayan da zaka je kotu ta baka nasara ko da kana da gaskiya tunda dai na je EFCC na ga asiri diyawa cikin EFCC lamarin EFCC a DSS ba zai yi in yoro dare mutane ko in ce dai in zo in bata sunan mutane a bar ni a kyale ni in zo na cikin kasa har zuwa war hakan nan ba saboda haka ai in yana da gaskiya me ya hana shi tafiya zuwa kotu ai ya je kotu mana abinda bai sani ba ma zan tona asirin a cikin kotu amma dai ba zai yi in fita a media in ce gashi abinda ake cikin ba amma dai da yana da gaskiya da zai je kotu sai a kai kara zuwa kotu a ce na bata masa suna sai kotu dole za ta neme ni sai ni kuma yanzu in bayyana abin da ake cikin amma ya kasa tafiya zuwa kotu har zuwa yau kuma bai bani hakkina ba don shi yana kan mulki shi yasa to ai ba zai dogoma kan mulkin ba
ba ko kai wani abu da watakila a baya kake faɗa ina jin ko kafin zabe ne kai kira ga shugaba Buhari ko gwamnatinsa da a sa baki cikin wannan al'amari don a samu sulhu shin daga bangaren gwamnati akwai wanda ya neme ka
har yanzu dai ba wanda ya neme ni a cikin lamarin nan to kowa yana tsoron Abubakar saboda haka akwai mutane manyan mutane wanda suna so su shiga wannan lamarin su bayyana ra'ayinsu kuma su furta abin da yake tare da su a ce da gaskiyar lamarin, to suna tsoron aikinsu kar su zo su sa baki a cikin lamarin, kuma yanda DSP Tijjani abin da ya same shi nan ya same su, shi yasa suna gudu lamarin. Amma dai ta bangaren shawara kan za su iya su ba da shawara kuma abubuwan da ya kamata a yi za a yi a cikin lamarin nan. To amma gwamnati dai bata niyan a zo a ba da abin nan namu, mun yi dakacin gurgudunmu a kan lamarin nan da Malam Nasiru har yanzu dai shiruto.
Akwai kuma wani abu da ya shafi mutane waɗanda suke ka bayyana cewa ka karɓi kuɗaɗe da yawa daga hannunsu waɗanda za su so ka biya su wannan kuɗin. Shin zuwa yanzu ya kuke ciki da waɗannan mutane?
Ba ran da mutanen nan ba su buga mu waya suke ya ake ciki suna neman haƙƙin nasu, ina ba su hakuri dai. To kowa ya fahimci abin da inda dai abin ya taso, kuma ina da gaskiya shi yasa sun yi hakuri ma sun bar ni har zuwa war haka nan. Kuma yanzu hakan nan an yi min barazana sau biyu a kan lamarin nan. Na farko na je EFCC ranar farkon da na kai partition, na fita daga na yi submitting partition nan, na fita na doki acknowledge man wanda an yi min stamp part na EFCC wanda shaidan da tabbacin an karba ko kenan. Daga na fita na zo finance junction, mutane sun zo sun biyo ni sun karba acknowledge man na a hannuna, kuma sun biyo ni har zuwa gida har sun yi min duka akan lamarin nan. To saboda haka ba zai yi in ce dai zan yi wani abu akan lamarin nan ba, na yi dai akacin gurgudana har yanzu ina mika kuka na da shugaban kasa, shugaban mai adalci, don Allah ya dubi girman Allah da manzonsa ya kwato mu hakina ya bani hakina in ba mu masu so hakinsu, kowa ya samu kwanciyar hankali akan lamarin nan. Shine abin da nake neman alfarma. Don mataimakin shugaban kasa ya ce zai yi wani abu akan lamarin nan, to amma har yanzu dai shiru ba neme ni ba, ba ce mun gashi abin da za a yi ba. To shine abin da ake ciki dai Malam Nasiru.
Makon gobe ma za mu dawo kan shirye-shiryen, ko kuma mu ci gaba da bita. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Alaikaya, ni Sarfi Hashim Gumul ke cewa sai mun sake haduwa a wani sabon shiri. Mu kasance lafiya.
To a gaida dan mutan Gumul, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Za mu fara shiri da yanarmu na wannan makon ne da jaridar Le Messager ta kasar Jamhuriyar Kamaru, an da ta rawaito mana cewar dukkanin 'yan siyasan kasar Kamaru cikin su ya ɗori ruwa kasancewar har yanzu hukumar zaɓe mai zaman kanta Elecam ko Election Kamaru na kasar bata gama tantance sunayen waɗanda za su tsaya takara ba a zaɓen majalisar dokoki da kuma na ƙananan hukumomin kasar. Sai jaridar Du Sahel ta arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru ta bayyana mana cewar har yanzu dai tsugunne bata ƙare ba a jihar arewa mai nisa, maharan Boko Haram suna ci gaba da aikata ta'asa a jihar anda a 'yan kwanakin nan sai da suka sabantar da rayukan al'umma biyar a ƙaramin hukumar Kwalfata da take kan iyaka da ƙasar tarayyar Najeriya. Jaridar Kalara kuma cewa ta yi madugun 'yan adawan ƙasar Jamhuriyar Kamaru Maurice Kamto ya ce shi kan ya jefar da ƙwallon mangoro ya huta da kuda tunda ya ƙi yarda 'ya'yan jam'iyyarsa cewar kasu da takararsu a zaɓuɓɓukan da za a gudanar na 'yan majalisar dokoki da kuma na ƙananan hukumomi ya ce ba za a yi adalci ba. Jaridar The Guardian ta ambata mana cewar jami'an tsaron ƙasar Jamhuriyar Kamaru a birnin Ebolowa sun hana wa 'ya'yan jam'iyyar adawa ta MRC gudanar da taronsu domin kar su kawo hatsaniya a birnin. Sai jaridar Eden ta ƙasar Kamaru anda ta ce a wannan shekarar ta 2019 hukumar tsaron ƙasar Jamhuriyar Kamaru ta kwashi 'yan ɓangaren masu amfani da harshen Ingilishi sarauniyar Ingila su 600 aikin zaratan sojoji wadda ake kira bir a ƙasar Kamaru karan farko kenan da gwamnatin ƙasar ta yi irin wannan aikin. Sai jaridar The Advocate ta ƙasar Kamaru anda ita kuma ta ce mazauna a ɓangaren 'yan awarin ƙasar suna buƙatar agajin gaggawa na kayayyakin abinci a jihohi biyu na ƙasar domin nan da lokaci kaɗan za su iya faɗawa cikin wani
hali na rashin cimaka. Jaridar Ekomaten kuma ta hango mana cewar gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta sake dakatar da mikawa hamshakin attajirin dan kasuwan nan na kasar Faransa Bolloré ya ci gaba da gudanar da hada-hadarsa a cikin babban tashar jirgin ruwa dake birnin Douala bayan ya kwashe sama da shekaru 25 yana tafiyar da tashar. Zamu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Le Jour ta kasar Jamhuriyar Kamaru anda ta fayyace mana cewar gwamnatin kasar ta janye wa kamfanin dake gina sabon filin wasanni na Olambe dake birnin Yaoundé Lacissi game irin yanda suke nawa wajen gudanar da ayyukan su. Kasancewar kasar ta Kamaru ita ce za ta karbi bakuncin gasar cin kofin nahiyar Afirka a shekarar 2021. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To daga kasar Kamaru kuma sai duk inda mai sauraron mu yake masu saurare lokaci ne da zamu ji abinda kuke cewa ko kuma abinda ke ci muku tuwo a ƙwarya ga abinda kuka ce.
Assalamu alaikum mura Amurka. Da alhaji Manuru dan uwa mai Allah na cikin garin Jika. Shawara ga gwamnoni na APC ba turka-turka ba da rigima da adan asuma da shi ne gabanku. Haƙoƙin da Buhari ya ba ku ba al'ummarku to ku tabbatar da kun ba su, amma an ba ku dankali kun ƙi ba su, an ba ku rogo kun ƙi ba su, to ka ga Allah bai zai ku da faɗa ba. Ku ji tsoron Allah, ku fi mara. Mutane wasu sun wahala, wasu suna jin daɗi. Allah ka taimaki Najeriya da 'yan Najeriya.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam daga garin Kafin Madaki a jihar Bauchi. Ra'ayina na yau ina so ne in yi kira ma gwamnanmu na jihar Bauchi su yi haɗin gwiwa da gwamnatin tarayyar Najeriya. Su yi mana wasu hanyoyi a cikin karamar hukumar mu ta Ganjuwa a jihar Bauchi. Na farko hanyar da ta tashi daga rarrabar mai Alewa ta shiga garin Miya, sai kuma hanyar da ta tashi daga garin Miya ta shiga garin Zara ta wuce garin Ganjuwa. Lallai wannan hanyoyi suna da matukar muhimmanci musamman ga ma'aikatan gwamnati da 'yan kasuwa da kuma manoma. Muna roƙon gwamnatin jihar Bauchi da gwamnatin tarayyar Najeriya za su yi haɗin gwiwa su yi mana wannan hanyoyi.
Rayoyin ku masu saurare, sai ku ci gaba da aikowa, sannan a hankali za mu riƙa gabatarwa kafin mu ƙarƙare ga takaitattun labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa cewa yana mamakin yadda Democrats za su kada ƙuri'ar tsige shi saboda babu wani laifi da shi da jama'arsa suka yi. Trump ya yi wa manema labarai takaitaccen bayani da yammacin jiya Talata sa'o'i bayan da Democrats suka fitar da wasu zargi guda biyu a kan binciken tsige shin. Shugaban Amurka ya cancaki daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta FBI Christopher Wray a jiya Talata, wani guda bayan da babban mai bincike a ma'aikatar shari'a ya ce bai ga wani son zuciya a siyasance da aka yi a bincike da FBI ta yi ba a kan hulɗar kwamitin yaƙin neman zaɓen Trump da ƙasar Rasha a shekarar 2016.
To a gaishe ka masu saurare, abinda ya sauka kenan a shirye-shirye na safe yau, sai kuma da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da himma ba ta ga rago na Abdulaziz Adli Toro. Shirin da ke hira da 'yan kasashen Afirka da ke zaune a kasashen ƙetare kamar kullum, za ku iya sauraron shirye-shirye namu da duka rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma muhawara da bayyana ra'ayoyi a dukkan shafinmu na sada zumunta. Kuna kuma iya aiko mana da saƙonni ko da yaushe ta hanyar email a adireshinmu hausa-service@voanews.com ko kuma ta wayar tarho a lambobinmu 202-205-9947-45. Yanzu a madadin kowa da kowa, alheri ke muku, fata alheri.